Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa a wani sabon shirin Najeriya a yau. A farkon makon nan ne dai hotunan ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour, Peter Obi, suka karaɗe kafafen sada zumunta, inda aka ganshi sanye da riga mai tambarin jam'iyyar a jihar Bayelsa yana miƙa tallafi da yin Allah kyauta ga al'ummar da iftila'in ambaliya ta shafa. Wannan na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ɗan takarar ya ce ya dakatar da yaƙin neman zaɓensa daga ranar 20 ga watan Oktoba nan da muke ciki. Wannan riga mai tambarin jam'iyyar Labour ta sa 'yan Najeriya kokwanton anya ba sabon salon yakin neman zaɓe Peter Obi ya bullo da shi ba. Haka zalika, labaran kyautar miliyoyin naira da ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC, Bola Ahmed Tinubu, ke rabarwa da sunan tallafi ga waɗanda iftila'in ambaliya ta shafa a jihohin arewa maso yammacin Najeriya na tayar da ƙura. Shi ma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP ya yi irin waɗannan kyauta da miliyoyin naira, wanda ake ganin gaisuwa ce game da roƙon iri. A baya dai an taba ganin 'yan siyasa a lokacin kamfe suna cin masara a gefen titi, wasu na kwanciya a gadon ɗalibai, wasu shan ruwan leda irin na yaku bayi, wasu ma har taya masu tuya a bakin titi suka yi, amma daga an yi zaɓe sai a neme su a rasa. Wannan kyauta da nuna ana tare da 'yan siyasar Najeriya ke yi wa 'yan ƙasar a lokacin yaƙin neman zaɓe na jefa shakku a zukatan jama'a, inda wasu ke ganin tamkar yaudararsu ake yi ƙarara. Batun jingine kamfen ɗin Peter Obi da halayyar 'yan siyasa a lokacin kamfen ne shirin na musamman kan zaɓen shekarar 2023 da ke zuwa duk ranar Alhamis ya mayar da hankali a kai. Dr. Yunusa Tanko shi ne kakakin rundunar yaƙin neman zaɓen Peter Obi. Mun tattauna da shi kan gaskiyar batun jingine kamfen ɗinsu.
A lokacin da muka so mu fara fafutukan neman zaɓe, kwatsam shi Allah ya jarabce mu a Najeriya da maganin ruwa da ya malala ko'ina kusan jihohi 33. So a kan wannan da shi ɗan takarar shugabanmu ya lura, ce to ya kamata kurin ma mu ɗage ƙafa a kan maganar campaign. Saboda waɗanda za ka yi wa campaign ɗin su ne abubuwan wannan jarabta ya faru da su. Kuma ya yi ƙoƙari ya kira waɗansu jam'iyyoyi ko kuma 'yan takarkaru da suke abokan hamayyarsa su ma su yi haka.
To amma a daidai lokacin da ake cewa an dakatar da yaƙin neman zaɓe, sai kuma aka ga shi ɗan takarar naku ya je ya kai wa waɗansu mutane tallafi haka, sai kuma aka ganshi sanye da riga a jikin rigar akwai tambari na Labour Party. Shi ne wasu ke cewa anya ba wani salo ba ne kuma na yaƙin neman zaɓe aka fito da shi.
A'a, to ai ka san ya kamata mutane su fahimta babu wani doka da ya hana shi sa kayan da yake da tambarin jam'iyyarsa. So babu inda yake ta wa wani hukuma ko kuma abinda doka ta ajiye a kan campaign. To kaga ko duk wani ɗan takara da zai biyo bayansa ya yi wannan, sai dai ya kwafi abin da ya yi, amma ba jaje ba ne campaign. Campaign na daban idan ka nuna cewa kana damuwa da mutane daban.
To amma sai ake ganin kamar a daidai wannan lokacin da zaɓe ya rage 'yan watanni kafin da yawa daga cikin waɗannan manyan 'yan takara, ciki har da naku, suka fara nuna cewa sun damu da mutane, har ake kai tallafi da kyautuka da dama, sai da dama suke ganin cewa anya wannan ba wani salo ba ne shi ma na yaƙin neman zaɓe.
A'a, ai ba salo ba ne. Ai kurin ka damu da mutanen ya fi ko a cikin salon ko a cikin neman zaɓe ko kuma a kana zuwa kana campaign. Ai da yawan mutane, yaudaran mutane ma ai wani suke yi. Amma ka gana mu ba haka ba ne, mun je ne mun damu da su, har ma muka yi shaida cewa wayansu ma su kwafi abin da muke yi don mutane su san cewa an damu da su. A ba campaign ba ne, kurin ka je ka nuna mutane cewa ka damu da su ne, kuma kowa ma zai iya sa abin da ya damu da shi a nan.
Dr. Yunusa Tanko kenan, kakakin rundunar yaƙin neman zaɓen Peter Obi na jam'iyyar Labour. Jama'a da dama na ganin kamar Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya fi kowa kyauta da manyan kudade a Najeriya da sunan tallafi da yin Allah kyauta a halin yanzu. Mun ji ta bakin Ali M. Ali, mataimakin daraktan yada labarai na rundunar yakin neman zaben Tinubun.
To gaskiya magana in kai la'akari ai ba yanzu ya fara yin wannan tallafi ga mutanen da annoba ta same su ba. Tun kafin ya zama dan takara ma, mutum da yake jagora ne tuntuntuni. Wanda kuma yana kishin al'umma, wanda kuma yana da tausayi a zuciyarsa, ba za ka danganta tallafin da ya bayar ba ga wanda annoba ta rutsa da su ba da siyasa. Can abin da ake gujewa ma kenan, ko lokacin da ya kai tallafinsa na baya-bayan nan da ya je birnin Kano, ai mafi akasarin ma mutane ba su san wato abin da ya kai shi kenan ba.
Amma ai cewa ake yi ya je kaddamar da yakin neman zaben shi a Kano ba ya je ba da tallafi ba.
Ita yaya je da kaddamar da yakin neman zabe?
Abin da mutane ke cewa kenan.
Mutane kasan ita fahimta fuska ce kowa da tashi. In ka kula mutane da dama ma ba su san ya tafi birnin Kano ba. Ni ina ɗaya daga cikin mutanen da a lokacin da aka an kaddamar da wato kwamitin yakin neman zaben sarrafa ran Asabar tafi Kano. Lokacin nan mutane da dama ba san abin da yake shi Kano ba. Inda na siyasa ne sai an zauna an yi tsare-tsare.
To amma mu duba kamar a baya-baya kafin a fara maganar takararsa, akwai abubuwa da dama da suka faru a arewacin Najeriya wadda ba a ji motsinsa ba. Ina ganin kusan duriyarsa na farko da aka fara ji da shi ne lokacin da aka kai hari a kan jirgin ƙasa. Shi ne lokaci na farko da aka fara jin ya je har ya ba da naira miliyan 50. Akwai lokacin da aka ƙona wurin mutum 40, akwai lokuta da dama da mutane aka tada ƙauyukansu gaba ɗaya, amma ba a ji wani tallafi ba sai daga baya-bayan nan.
To, gaskiyar magana a baya an yi haka, misali ba lalle ba ne kamar yadda wannan ɗin mutane suke nasaba da shi, suke nuni da shi. Amma ai akwai wurare da dama da aka yi haka. Mutane yanzu na nuni da wanda ambaliyar ruwa ta nutsa da su a Niger da ya kai gudunmawa a nan wajen, ka ji mutane sun yi magana? Ko dan yake tun a baya ne wannan ba a yi ba? Misali nake ba, kaga ai ba magana wannan. Kuma wannan da aka yi na wayansu wurare. Babu tabbacin cewa ba a san abin da aka yi ba. Ba wanda yake da tabbacin wannan. Sai dai mutane sukan yi nuni da wannan cewa me isa a lokacin da aka yi wannan ba a ganci yana kan gaba ba. Saboda me? Saboda yanzu ai shi ne ake ganin jagora kusan mai jiran gado. To kuma dole ne za a iya masa wannan fasarar ta siyasa. Wanda kuma kamar yadda na gaya ma babu nasaba da siyasa a wannan.
Ali M. Ali kenan. Mataimakin daraktan yada labarai na rundunar yakin neman zaben Bola Tinubu na jam'iyyar APC. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shirin a aminiya.dailytrust.com da facebook.com/aminiyatrust sai kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Ku ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Da kuma ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Sai ta Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, arewa maso gabashin Najeriya. Barkanmu da dawowa. Abokiyar aiki na Halima Jumrau ta tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa ta jiyo mana ma'anar halayyar ana tare da 'yan siyasa ke nuna wa 'yan Najeriya a lokacin yakin neman zaɓe.
To, da farko dai ya kamata mu sani cewa al'ummar ƙasa da shauransu mu sani cewa su fa 'yan siyasa da suke a kan gaba ta neman zaɓe, suke neman a zaɓe su, suke neman ƙuri'a. Mutane ne da suka fito suke ɗauka mataki na ko a mutu ko a rai a kan su cimma muradunsu. Sun yarda da cewa su bi ƙa'ida ko su ƙetare wa ƙa'ida, su yi daidai ko su ƙi yin daidai in dai buƙatarsu za ta biya. Saboda haka daga kuma cikin matakan da 'yan siyasa suke ɗauka wurin sai da manufofinsu ko su yaɗa manufofinsu shi ne har da yaudara. ita yaudara kamar wani halattaccen abu ne da 'yan siyasa irin na Najeriya suke amfani da ita a matsayin wani hanya ko kafa don su nuna karɓuwarsu ko su nuna tausayawarsu ko su nuna kulawarsu ga 'yan ƙasa domin kawai su iya cimma muradu. Ki sani cewa a tarihin duk lokacin da zaɓe ya zo ko wani lokacin campaign ya zo, za ka ga 'yan siyasa suna zuwa gaisuwar mutuwa, suna zuwa ta'aziyya, suna zuwa jaje, duk wani abu da ya shafi al'amuran mutane. Kai haɗarin mota za a yi ɗan siyasa zai ɗauka ije ya ba da ambulance ɗinsa ya ce a ɗauki mutane a kai su asibiti, ije asibiti ya duba marasa lafiya, duk matakai ne da suke ɗauka. Amma a yayin da suka samu mulki sai ka ji ɗan siyasa yana cewa bai da lokacin da zai iya wannan. Al'amuran mulki da ƙasa ya sha kansa da ba zai iya saurara wannan abubuwa da shauransa ba. Saboda haka a siyasa irin ta Najeriya da kuma irin hali na 'yan siyasa na Najeriya na rashin dattaku da rashin sanin ya kamata sun mayar da yaudara a matsayin wata halattacciyar hanyar sayar da manufofinsu ga al'umma ko halattacciyar hanyar tallata manufofinsu ga al'umma.
To dakta, duk da cewa talakan Najeriya ya saba da wannan yaudara, ya saba da wannan shigo-shigo ba zirhi na 'yan siyasa, amma duk da shi talaka ya kasa tilasta ma ɗan siyasar Najeriya ya canza wannan hali nashi.
Gaskiya ne, wato abin da yake faruwa shi ne cewa su mutane a takura suke 'yan ƙasa, ko da yaushe a cikin su buƙata, tsananin buƙatar wannan abin suke. Duk lokacin da hukumomi suka zo suka jajanta, ido ya rufe. Wato irin abin nan ne na idan aka ce mutum ya fada ruwa, in ka miƙa masa takobi karɓa zai. Su kankin kansu 'yan ƙasar sun san yaudararsa ake yi ba daidai ba ne. To amma ba su da wani zaɓi da ya wuce haka, ya zama kamar wani hali da 'yan siyasa suka halatta shi gaba ɗayansu. Hajiya, in kika duba za ki ga ba jam'iyya ɗaya ba ce, dukkanin jam'iyyun kowacce ta fito da nata salon. Tinubu ya zo yana raba 'yan kasuwa kuɗaɗe, yana jajanta musu na ambaliyar ruwa. Peter Obi shi ta iya dakatar ma da yaƙin neman zaɓensa saboda kawai ijajanta mutane. Yayin da Atiku shi ma ya ce ya dakatar da yaƙin neman zaɓe domin ya jajanta. So amma duk da mutane sun san ba haka ba ne, to amma ba su da mafita. Gwamnatin da take ci ba ta yi. Abin da ya kamata kawai talaka ya gane shi ne cewa mutanen nan duk iri ɗaya ne. Yayin da 'yan siyasa suka damu suka ce sun dakatar da yaƙin neman zaɓe, sun zo su jajanta muku ambaliyar ruwa ko gobara ko asara da kuka yi, shin wace manufa kake da ita idan ka ci mulki da za ka zo ka gyara matsalar ambaliyar ruwa, a yi magudanan ruwa, a taimake mu, a yi dama-daman da ruwa zai daina ɓallewa, a daina kaza, a tsugunar da mutane? Wannan shi ne abin da ya kamata 'yan ƙasa su riƙa yi kuma su riƙa zaunar da su. Mu ba kuɗinku muke so ba, ba jajantawa ku muke so ba. Muna son ku ɗauki mataki akan matsalar tsaron nan, ya zama cewa ba zai faru ba in ka ci mulki. Wataƙila zai rage yanda suke amfani da salo na yaudara, suna yaudara talakawan ƙasa.
Riyauddin Zubairu Maitama kenan, wani masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano, a tattaunawarsu da Halima Jumrau. Masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano Sale, da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.